This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC aka lalubo sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM na Mari da kuma Dalal FM. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Janairun shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan agogon Washington da sauran yankunan gabashin Amurka. Maryam.
Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane 19,000 ne aka kashe a Iraki tsakanin watan 1 shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata. Majalisar Dinkin Duniya kuma tana son ta kira wani taron samar da zaman lafiya wanda za a tattauna a kan batun Siriya ranar Litinin mai zuwa. Jami'ai arewa maso yammacin Pakistan sun ce ana zaton wani harin kuna bakin wake yau Talata ya halaka akalla mutane 12.
To a Najeriya, 'yan Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu bayan da gwamnati ta ce ta ƙara bankaɗo wata badaƙalar sama da naira tiriliyan 1 da ake zargin wasu tsoffin muƙarraban gwamnati da wawurewa.
I personally voted this government.
Na jin dadin abin da gwamnati ke yi domin kuwa don haka na zabe ta.
To yayin da zabukan jamhuriyar Niger ke ci gaba da karatowa, kowace tabbaci hukumar zaben kasar ta sani ta bayan na cewa za ta gudanar da sahihin zabe.
Hukumar zabe ba hukumar siyasa bane. Duka shugaban wannan hukumar duka gaban kwa suka yi rantsuwa kamar Qur'ani akan sun yi aikin su. Ba tare da son rai ba, insha Allah za a yi zaben nan cikin haske ba da son rai ba kuma.
Muna ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jumro za ta gabatar, amma fa duk sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane 19,000 aka kashe a Iraki tsakanin watan 1 shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata, yayin da wasu fiye da miliyan 3 suka rasa matsugunansu. Yawaitar tashe-tashen hankulan ya zo kuma daidai da lokacin da 'yan kungiyar ISIS ke mamaye manyan wurare a arewaci da yammacin Iraki, abin da ya janyo hankalin ƙasashen duniya a cikin tsakiyar shekarar 2014. Lokacin da Amurka kuma ta fara kai wasu manyan hare-hare ta sama a watan Oktoba, wato Augustan bara waccan. Duk da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya yi muni, hakan kwata-kwata bai nuna takamaimai halin kakanuka yanda farar hula suka shiga ba a Iraki. A cewar shugaban kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya, Zayed Ra'ad Al-Hussein, ya ce adadin ya nuna waɗanda aka kashe ko suka tagayyara ne kawai sakamakon tashin hankali, amma akwai wasu da suka mutu sanadiyar rashin abinci da ruwan sha da kuma magunguna. Rahoton ya kuma ce ana kyautata zaton cewa mayakan suna rike da mutane 3,500 da suka maida bayi, yawancinsu kuma 'yan kabilar Yazidi ne, kuma suna ci gaba da saba da muzanta dokokin ƙasa da ƙasa na kare haƙoƙin jama'a. Rahoton ya kuma nuna cewa akwai muzanci da cin mutunci da dakarun da ke marawa gwamnati baya ke yi suma.
Majalisar Dinkin Duniya na so ta kira wani taro na musamman dangane da tattaunawar samar da zaman lafiya ranar Litinin a Siriya, amma kasancewa ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaman kuma babu wani shiri suwa za su halarci zaman na kawo shakkun cewa ko ma za a yi ganawar bisa lokacin da aka shirya za a yi. Stephen de Mistura, jakadan Siriya na musamman, ya sanar cikin watan da ya gabata cewa yana son su fara ganawa ranar 25 ga watan nan na Janairu a Geneva. Jakadan ya samu goyon bayan ƙasashe 17 ciki har da Amurka da Rasha. Amma har yanzu ƙasashen ba su yanke shawara ko waɗanda ƙungiyoyin adawa da ke yaƙi a Siriya ne za su halarci wannan zama ba. Mataimakin mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya faɗa jiya a Litinin cewa ba a tura gayyata ba tukun har sai an yanke shawarar suwa za su je wannan zama. Ya ƙara da cewa har yanzu Majalisar Dinkin Duniya na mai da hankali a kan ranar ta 25 a wannan wata ne za a fara taron, kuma sakatare janar ɗin Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yana kira ga manyan kasashen duniya da su ƙara ƙaimi wajen ganin an cimma wata matsaya.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jama'a arewa maso yammacin Pakistan sun ce ana zaton wani harin kuna bakin wake yau Talata ya halaka akalla mutane 12, wasu da dama kuma sun raunata. Yawancin waɗanda abin ya rutsa da su jami'an tsaro ne. Yan kungiyar Taliban dai su ne suka dauki alhakin kai harin. Shaidan gani da ido sun ce maharin akan babur ya kai harin, inda ya afkawa wani shingen tsaro wanda ya raba birnin Peshawar da gundumar Khyber ta kabilu masu yancin cin gashin kansu kada ran kada hang, masu fama da tashin hankali kuma. Ma'aikatan agaji da jami'an yankin sun ce wani babban jami'in 'yan sanda na wannan kabilar ta Khyber da kuma wani dan jaridar garin na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Fashewar bom ɗin ta yi ratarata da motoci da yawa da babura da aka ajiye kusa da wajen da jami'an tsaron suke. Gundumar Khyber dai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin kasuwanci tsakanin Pakistan da Afghanistan. Wannan wurin na kabilar ta Pakistan wuri ne da mayakan yankin da na kasashen ƙetare suka sha kai hare-hare a wajen iyakar.
Tattalin arzikin ƙasar China ya ƙaru da kashi 6.9 cikin 100 a shekarar 2015, wanda shine girma mafi kankanta cikin shekaru 25 da suka gabata da ƙasar ta taba gani. Yau Talata ne hukumar kula da ƙididdiga ta fitar da alƙaluman wanda ke nuna wato munin rahoton tun na kashi 3.8 din da aka fitar na shekarar 1990 a lokacin da ƙasar ta China take fama da takunkumin da aka kakaba mata a dalilin wata zanga-zangar masu neman demokuraɗiyya da aka yi a dandalin Tiananmen kafin wannan shekara. To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da Najeriya, inda 'yan ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu bayan da gwamnati ta ce ta ƙara bankaɗo wata badaƙalar sama da naira tiriliyan ɗaya da ake zargin wasu tsoffin makarraban gwamnati da wawurewa, ciki har da tsoffin gwamnoni. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
Ministan yaɗa labaran ƙasar Alhaji Lai Muhammad ne dai ya sanar da hakan, inda kuma ya ce an tafka wannan sata ne daga shekara ta 2006 zuwa 2013, kuma daga cikin waɗanda ake zargi da wannan sata sun haɗa da tsaffin gwamnoni 15 da ake zargin sun yi rabera da naira biliyan 146 da miliyan 84, sai tsaffin ministoci hudu da ake zargi sun wawure naira biliyan 7 da miliyan 5, su ma 'yan majalisu ba basu a baya ba wajen wakacika tashi da dukiyar ƙasa, inda aka ce sun yi gaba da fiye da naira biliyan 14 da miliyan 18, sai kuma jami'an bankuna guda 8 da suka wawure naira biliyan 524, sai 'yan kasuwa 11 da suka sace naira biliyan 653. Duk dai, inji Minista Lai Muhammad. Tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a kafafe daban-daban ya ce yanzu haka wasu daga cikin wanda ake zargin sun fara maido da kuɗaɗen da ake zargin sun sace. To, koya jama'a suka ga wannan mataki na gwamnati da kuma barayin na biro, ga dai ra'ayin wasu 'yan Najeriya mazauna birnin Lagos.
Let them be prosecuted. I'm joining Nigerians who are calling for speedy prosecution. It is not enough to make noise.
Tace a yanda aka tabbatar da wannan zargi, ya kamata a kwace dukiyar da suka tara kuma a hukunta su. Don haka ina goyon bayan 'yan Najeriya masu neman a hukunta waɗannan mutane, hukunci kuma cikin gaggawa, ba wai kawai a rinka surutu ba, cewa wani ya saci kaza, wani ya saci kuɗi kaza.
It is not enough to reveal that these people stole so amount.
Shi kuwa wannan malami mai suna Mark cewa yayi.
Bola said, I personally voted this government to do what they are doing, and I'm so happy with what they are doing.
Na jin daɗin abin da gwamnati ke yi, don ubin kuwa don haka na zaɓe ta. Matsalar ita ce kawai na tattalin arziki, akwai buƙatar gwamnati ta hanzarta gudanar da kafa wani kwamiti da zai kwato dukiyar da aka sace domin gudanar da ayyuka na gani a ƙasa, tun daga gwamnatin tarayya zuwa jihohi da kuma ƙananan hukumomi.
And I think we need two master plans to recover economy.
Kawai yanzu dai kiyasi ya nuna cewa idan gwamnati za ta gudanar da aiki da kudaden da aka ce an sace ta amfani da mizanin gudanar da ayyukan raya ƙasa na Bankin Duniya, kashi 1/3 na kudaden da aka sacen za a iya gina titunan mota mai tsawon kilomita fiye da 635, asibitin zamani 36 a jihohin ƙasar 36, makarantu 183 da ɗaukar nauyin ilimin yara 3,974 tun daga primary har zuwa secondary, da kuma gina gidaje masu daki biyu guda 20,062 a jihohin kasan daban-daban. Wayannan su ne kadan daga cikin ababen da za a iya yi da kudade da aka ce mutane 55 kacal sun sace a Najeriya cikin shekaru 8 da suka gabata. Baban Ejibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla gaida baban gida, za mu sake komawa Najeriya nan gaba a cikin shirin, amma bari mu leka jamhuriyar Nijar. Hukumar zaben kasar ta Nijar ta ce a shirye take ita gudanar da zabe wanda kowa da kowa zai amince da sakamakonsa. Shugaban hukumar Bube Ibrahim ne ya bayyana hakan a wata hira ta musamman da ya da shirin talabijin da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatarwa, wato taskar VOA. Amma ya fara ne da bayani game da gyare-gyaren rijistar da aka yi ta masu zabe, wato girgam, da kuma a wannan hira da suka yi da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi.
Duka gyare-gyaren da duk kurakuran da aka gani lokacin binciken an gyara su tare da wakilan 'yan siyasa da 'yan farin hula. Kenan su dai ina iya ce girgamkin na mai inganci ne.
Me aka gano a shi girgamkin na zaɓe na farko tun kafin a gyara shi?
Akwai misali kamar wa'ansu biro wanda adda koi wanda babu elector ciki, su duka an shahe su. Akwai wanda aka gani sunayensu an rubuta su biyu ko su uku, duka wannan an gyara shi. Akwai kuma wanda ba su kai shekara 18 ba, kenan ba su kai shekarunsu bai su kai ba wanda za su yi zaɓe, duka wannan an shahe su daga cikin girgamkin. In ce muku tare da amincin da 'yan siyasa da 'yan farin hula duka aka yi wannan gyare-gyare.
Wani irin matakin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi ta doka na ganin cewa an gudanar da waɗannan zaɓukan a cikin kwanciyar hankali tare da tabbatarwa masu kada ƙuri'a da cewa za su samu kyakkyawan zaɓe?
In babu kwanciyar hankali ba a iya zaɓe, saboda shi seni da ta yi nazari saman wannan sagaka da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. A seni akwai kungiya wannan kwamishin wanda take kula da tsaro. Wannan kwamishin ta aiki kuma duka an duba an ga wani mataki ya kamata a ɗauka don duka inda za a yi zaɓe da wanda za su yi zaɓe da ma wanda za su yi takara da wanda za su zo su ga ka inda zaɓen an kai shi su ne observator. An ga mun duba mun ga matakan da ya kamata a ɗauka don a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
To idan muka ɗauki misali yankin Kifa, wanda kowa ya san cewa yanki ne wanda yake fama da matsala ta tsaro, anan wani irin matakai hukumar zaɓe ta ɗauka na ganin cewa al'ummar Kifa ita ma ta kada ƙuri'a kamar sauran yankunan Nijar?
Lalle kowa ya san cikin matsayin da jihar Kifa take. Ba saboda matsalolin nan ba za mu ce ba za a yi ba zaɓe a Kifa, saboda shi ne muna nan muna ɗaukar mataki tare da wannan kwamishin na 'yan tsaro musamman da za a yi zaɓe cikin kwanciyar lahiya a cikin wannan jihar Kifa. Insha Allah za su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Yaushe ne ake tunanin za a soma rarraba katin zaɓe?
Yanzu dai muna nan muna bubbuga kartocin zaɓe. Yanzu da nake muku magana mun ida da jihar Yamai da magaran mu mun kusa ida shi da nan kasashen waje da Agadez da Kifa. Insha Allah 21 da wannan wata za mu fara rarraba kartocin zaɓe. Kartocin nan kuma wata guda ne muka ba cikin wata guda ne za a rarraba su ko ina.
Wani irin tabbaci hukumar da kake shugabanta ta sani za ta yi wa al'ummar Nijar da sauran kasashen duniya cewa za a gudanar da waɗannan zaɓukan shekarar 2016 a cikin haske da adalci?
Hukumar zaɓe ba hukumar siyasa ba ne. Duka shugaban wannan hukumar duka gaban kwa suka yi rantsuwa amman Qur'ani akan sun yi aikinsu ba tare da son rai ba. Insha Allah za a yi zaben nan cikin haske ba da son rai ba kuma.
mu sake komawa Najeriya. A yau ne gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele ya kwashe sa'a guda yana amsa tambayoyin ƴan majalisar dattawan Najeriya game da tattalin arzikin kasar da kuma faduwar darajar naira. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta tambayi sanata Aliyu Sabi Abdullahi mai magana da yawun majalisar dattawan kan ganawar tasu da gwamnan na CBN.
To a hakika ya nuna mana lallai watan tattalin arzikin kasar Najeriya tana fuskantar barazana. Barazana kuma tana zuwa ne daga watan abubuwa guda uku. Na farko ya nuna lallai farashin watan kayakin kamar mai da sauran abubuwa dai da ake sayarwa a kasuwan duniya farashi sun fadi. Na biyu akwai tashin hankali tsakankanin wasu kasa da kasa bisa hanya inda ake bi na kasuwanci duniya. Sannan na uku watan kasar Amerika ta dauki wasu matakai na sake daure sha'anin kudin su wanda kuma ya dan kawo barazana ma sha'anin tattalin arzikin duniya baki danta.
To abin da ke zuciyar 'yan Najeriya a yanzu shine faduwar darajar naira. Ya muku wasu bayanai a game da haka?
Wayannan matsaloli guda uku da ya fada, hakika su suka kawo barazana inda muka samu darajar naira ta dan wadi, kuma duk matakai da ya kamata su dauka, su yi kokari sun dauka. Misali, sun lura cewa bukatan dala da ake yi a ƙasa yawanci ba na gaske bane. Inda waɗanda ke da kamfanoni da ke son su biya ila ko kayan da za su zo don su sarrafa su yi nasu kayayyaki a nan ƙasa, haɗe da waɗanda ma ba su da kamfanoni suna kawo matsala da barazana a wannan dola. To saboda haka shi yasa kuma suka ɗauki matakai na hana sayar da dola zuwa ga Bureau de Change da kuma tabbatar da cewa idan zaka sayi kaman zaka kawo kaman shinkafa da sauran dai wasu kayayyaki wanda aka san cewa idan ba a kawo su kasan nan ba ai muna da abin da zai kamata a ce a nan kasan mu yi a bisa kansu. To mun lura lallai wannan barazanar tattalin arziki ba mu katsaye nan Najeriya muke fuskantar haka ba, watan abu ne wanda gaba ɗaya duk duniya ana fuskantar wannan barazanar. Saboda idan kuka lura shekara ɗaya da ta wuce ana sayar da mai a farashin dola 115 ko 14. To yanzu haka a yau maganan da ake ana maganan dola 28. To ai kun ga in kuka dubi wannan bambancin ba ƙaramin barazana bane. To saboda haka duk abin da suke yi su sun tabbatar mana cewa suna ɗaukan matakai yanda za su ga cewa darajar naira bata ci gaba da faduwa ba. Shi yasa suka dauko wayannan sallon cewa abubuwan da za su dan matsa ma dan karamin kudin da kasa take da shi za su tabbatar cewa an cire wannan daga lissafin wayanda za su samu kudin dala don su je siyo wayannan abubuwan.
Ta fatan za mana afuwa saboda rashin kyawun wannan waka da ta biyo bayan wannan hira da Madina Dauda ta yi da wato sanata Aliyu Sabi Abdullahi. Yanzu gwaguna cewa karfe 19 ne a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan duk kuna cikin koshin lahiya. Yau hilin noma tushen arziki yana kasar jamhuriyar Niger a jihar Maradi, kuma yanzu haka ina tare da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa na cibiyar nazari da bincike akan aikin gona na kasar Niger, INERA, wato Institut National de Recherche Agronomique du Niger. Har wa yau kuma Dr. Ibrahim Bukari Bawa malami ne a sashen koyon ilimin aikin gona a Jami'ar Maradi. A harkon tattaunawar na buƙaci Dr. Ibrahim Bukari Bawa koya zai bayyana yanayin noman ƙasar Jamhuriyar Niger ga mai sauraron da bai san yanayin noman ƙasar ba.
To kusan ƙasar Niger ƙasa ce ta yankin Sahel. Wato wannan faɗi yankin Sahel wato kenan ƙasa ce wadda ana yawancin an ce Sahel ƙarancin ruwan sama. To kuma ga shekarun da na baya sai zamana yawan al'umma da me zan jira na zancan mutum ya kai miliyan 16 in ka diba shekara 30 baya da ya ci mutum miliyan 3 ba kenan yawan jama'a yana karuwa ne kuma kasa ce wadda bisa mutum 100 zaka samu yau da gomiya 9 wanda gaskiya da karkara suke rayuwarsu wato tsakanin noma da kiwo da aikin gandun daji da sauransu kenan noma yana shine tushen arzikin Niger shine zuciyar arzikin Niger a yanzu amma kuma ga yanayin ganin yanzu ana dan koke-koke abin da shi karancin ruwan sama ana ciye-ciye na a cikin gona kwari din da yanzu ka diba shekara 30 bai akwai kwarin da ba san shi a gona ba amma yanzu ana samun shi a cikin gona kuma suna banna sosai bayan haka nan kuma zaizaye kasa wato wuri kamar yau da gobe da iyali guda sai ka ji suna da eka 20 yanzu sai ga da kalga iyali zaka samu eka 3-4 kuma sai zamana har akwai wanda suke zama a karkara yanzu ba su da gona to a cikin dai ɗan matsalolin da ake yawan jaje ko da yake akwai project kuma gwamnati ma na shiga cikin kokari ya samu a rage amsar wannan matsala ko da kaka akwai hanyoyi da ake na anabi na samu a yi magance wannan matsaloli.
Kaka dangantakar irinku kamar mu ce likitocin gona yaya dangantakar ku take da talakawa waɗanda kamar yadda ka nuna kashi 90 cikin 100 na yawancin wato na ƴan ƙasar jamhuriyar Niger suna zaune ne a yankunan karkara ya dangantakar ku ya alakar ku take da su.
To alaka yanzu ni a zaman nake a jihar Maragi amma muna tafiye da aiki tunda akwai project da muke rubutawa don mu aiki da ƙungiyoyin manoma kuma muna aiki ƙirƙiro fasahohi na rage wannan sauki yanzu kamar ɓangaren likitan gona nake kenan ina da project zan mu jira kamar wajen wannan ajiyar kayan abinci akwai fasahohi wanda muke aiki da jami'o'i na waje ya zama na kashi na yanzu suna amfani suna taimakawa mutane kuma wajen maganin ciye-ciye na kwari da sauransu a gona kamar yanzu abin da ya shafi wake muna aiki na ganin kwatanta safara kamar wani magani yanzu nan dai karin da muka bada masa wake akwai yandere akwai sinadaran da ake iya ayan hanyar da su na maganin ciye-ciye da sauransu kenan muna gwada wannan sa'o'i na samun wanda suka dace da a bada yanda ya kamata a safara shi don a samu a yi maganin shi tunda kamar yanzu kwaɗin wake yana cikin kayan gonan da ke ƙarfi wanda ya kamata a ce an ƙarfafa a Niger tunda kuma ni wake in kuka diba wajen harkar sinadaran protein da sauransu wajen ciyarwa da jama'a da mata da yara yana da ƙarfi yana da vitamin yanda ya kamata in kuka diba kuma ko mun lalacewa wuri a cikin ƙasar Niger in dai a samu ruwa kaɗan wake na iya yi. Kun bayan haka ne yana cikin kayan gona da ake kai kasuwa da gaugawa a sayar wanda har ana iya kai shi kasashen waje kuma yana cikin wanda ake safarawa masu sana'a don su samu abin hannunsu to a lalle kenan ya kamata sakamakon shi yanzu Niger bai wuce kowace eka ce an samu kilo 200 ko kilo 150 in ya yi yawa kilo 250 ko 300 shi ko wake an aka yi shuri mai kyau ana da samun kilo 800 kilo 900 wani hatta ga eka wannan ciye-ciye na kwari na cikin matsala kenan duka wannan muna bincike mun san wannan matsalolin kuma muna aiki a nemo fasahohi wanda suka dace da yanayin tunda yanzu sai a ce akwai magani amma na can wani gari wata ƙasa yau shi manomin da ke cikin karkara zai zo ya samu magani da ke ƙasa Germany ko can ƙasa Amerika kenan mu diba dai ko an samu sawa a ce ta dace tana ita shiga hannun manomin da kaukawa to bisa hatsi shi ma yanzu kamar hatsi ya zama na shi ake hura shi ake to kamar shi ne abincin yali cikin karkara sosai kuma ya zama shi ma hatsin yanzu yana da matsala ga harshen ruwa da wannan kuma ga mutuwar wuri yake kuma shi hatsi an doke shi an noma shi ma don a ci ba wani kasuwa ke yawan kashewa kenan ya zama na abubuwan nan manomi da wuya ma ke iya sa wani kuɗi ya kashe saboda yin hatsi tunda kamar ya zama na abinci shi ne.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ci gaban tattaunawarmu da Dr. Ibrahim Bukaribawa na cibiyar Iniran kuma malami a sashen koyon ilimin aikin gona a Jami'ar Maradi ƙasar Jamhuriyar Niger. Yanzu a madadin shi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ku huta lafiya.
haka ne ga Haliman ta shigo wato ɗakin watsa labaran namu, amma bari mu ji kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana kafin mu je ga ita.
Zamu fara da sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a ne. Kace ya kamata shugaba Muhammad Isuhu na ƙasar Niger ka rinka mutunta dokar zabe. Bai kamata kana yin yakin neman zabe ba tare da amincewar hukumar zabe ba. Shi kuwa Iliyasu Muhammad Tungan Bako cewa yi suna murna da zaben ƙaramin hukumar da aka gudanar a jihar Niger da kuma yadda sakamakon ya kasance, da kuma tunatar da waɗanda aka zaba bisa amanar da Allah ya dora musu. Hakika muna ƙara nuna goyen bayan mu akan yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar mu Najeriya da gwamnatin shugaba Muhammad Buhari ke yi. Saboda haka muke ƙara yin kira ga hukumar EFCC da ci gaba da kwatowa talakawa haƙƙin su a hannun barayin ƙasa. Sako daga Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem. Mursisi da kimeme da kungiyar mabiya Shi'a ta Najeriya ta yi na cewa ba za ta halarci zaman kwamitin binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta naɗa ba. Muna kira ga mabiya Shi'a da suka yi zuciya nesa da kuma yin karatun tanatsu domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, in ji Malam Ango, malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Da ƙarshe sai wacce ta fito daga Shamsu Habibu Azari, kana mai cewa ƙaddamar da shirin ciyar da yara a makarantun firamare da gwamnatin jihar Kaduna ta yi don ƙara adadin yara masu zuwa makaranta ya yi daidai. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, amin.
Ga Maryam ta zo da labarai a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane 19,000 aka kashe a Iraki tsakanin watan ɗayan shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata, yayin da wasu fiye da miliyan 3 suka rasa matsugunansu. Yawaitar tashe-tashen hankulan ya zo kuma daidai da lokacin da 'yan ƙungiyar ISIS ke mamaye manyan wurare a arewaci da yammacin Iraki, abin da ya janyo hankalin ƙasashen duniya a cikin tsakiyar shekarar 2014, lokacin da Amurka kuma ta fara kai wa mayakan hare-hare ta sama a watan Agustan bara waccan. Majalisar Ɗinkin Duniya na son ta kira wani taro na musamman dangane da tattaunawar zaman da wato samar da zaman lafiya a Siriya ranar Litinin, amma kasancewar ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaman kuma babu wata yarjejeniya a kan su wa za su yi zaman na kawo shakkun cewa kuma za a yi ganawa bisa lokacin da aka shirya ko kuwa ba haka ba. Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun ce ana zaton wani harin ƙuna baƙin wake yau Talata ya hallaka aƙalla mutane 12, wasu da dama kuma sun raunata. Yawancin waɗanda abin ya ritsa da su jami'an tsaro ne. 'Yan ƙungiyar Taliban dai su ne suka ɗauki alhakin kai wannan harin.
Masaro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya wannan lokaci, amma anjima za mu sake dawowa da izinin Allah da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Titani gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da kuma Mr. Skip Sisk wato injiniyanmu kenan, Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.